الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكن دي قبات منصيا أكان قبر ذا إمام الطحاوي كتوى ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. مو أكيد مباما في توني دغتكين وليي أبي ساوني دغتكين النباوة عليهم السلام. ونقول منا سوى نبي واحد النبي قواياتها أفضل من جميع الأولياء ياتي دكا وليي قبائل. ما نرى أن مغانا إدون كحدا وليي الدنيا أقوصن كي مليون نوع كحدا درجة سؤوليتها to darajar annabi kwaya daya mutum daya ji darajar sun gabata ba wai a ana nufin cewa annabi ya fi kowane wali ba a da za ka hada waliyen ne dukkanin su gabata tun daga farkon duniya har zuwa karshen ta to darajar annabi guda daya shi na waliyen nan gabatin su wannan ita taqida mu inji Imam Tahawi to abin da yasa Imam Tahawi wannan magana kamar yadda na fara bayani sakin da ya gabata saboda wasu daga cikin mutasawwifa wato sufai suna shigo da bidiyoyi a cikin abin da ya shafi harkan walitaka har suke fifita waliyai akan annabawa suke ganin waliyansu sun fi annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abdul Aziz a cikin sharhin wannan littafi na aqidatu tahawiyya yake cewa wa minhum man yazunnu annahu qassara afdal min al-anbiya daga cikin su wayannan sufayin akwai wanda yake zaton shi yafi ma dukkan annabawa gaba daya a fili mutum ya fito yace babu wani annabi da ya kai shi daraja shi da kansa zai yi bayani waɗanda kuma wasu mabiyansa suke musu bayani ba su da adadi suke bayanin cewa wani yafi annabawa gaba daya sanne yace daga cikin su akwai mai cewa innal anbiya'a war rusula ya'khuduna al-ilma billahi min mishkati khatamil awliya yace daga cikin mutane akwai mai cewa annabawa da manzonni gaba ɗayan su suna daukan ilimin sanin Allah ne daga fitilan tikamatin waliyai ma'ana waliyan ma akwai khatamul awliya kamar yadda muke da khatamul anbiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ma suna da khatamul awliya wato tikamakin waliyai daga shi kuma an rufe walitaka babu wani wanda zai zama waliyi yace to daga cikin su akwai wanda yake cewa annabawa ma da manzonni suna daukan ilimin sanin Allah daga wajen wannan waliyi ne ma'ana waliyi shi yake koya musu yaya aka yi yaya Allah yake yaya ne sifofin Allah babu dama annabi ko manzo ya san sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ko ya san Allah ta yaji wata hanyar wannan waliyi to kaga waliyin da aka ce shi ne tikamakin waliyai fa a karshen duniya kenan yanzu su kuma annabawa gaba ɗayansu sun zo har sun wuce ma yanzu babu me sai dai labarin su babu ko guda ɗaya to amma annabawan da suka zo kafin shi wannan waliyi aka halicce su Allah ta'ala ya musu wahayi ta hanyar mala'ika Jibrilu suka zo suka yi da'awa ya saukar musu da littafi littatafai daga sama wanda suke nuna darajar Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk gaba ɗayan su babu wanda ya san Allah sai a ƙarshen zamani da aka yi tikamakin waliyai to shi ne kuma a lokacin ne kenan suke neman sanin wane ne Allah subhanahu wa ta'ala ma'anar maganar kenan ko kuma a shi waliyin da ba a haife shi ba sai a ƙarshen zamanin ko a wani duniya suka same shi sun samu ilimi a wurinsa tun ba a halice shi ba ba a halice shi ba amma ana daukan ilimi a wurinsa shi ne ma'anar maganar kenan to Ibn Abdul Aziz yace daga cikin mutane akwai wanda yake fana haka cikin waliyan sannan wa yadda ili nafsi annahu khatamul awliya in yayi wannan bayanin kuma sai ya yi da'awa yace to fa shi ne tikamakin waliyan annabawa manzanni suna sanin Allah ne ta hanyar cikamakin waliyai, sai kuma a ƙarshe in ya gama muku bayani kuka gamsu sai ce to shine fa khatamul awliyai, shine cikamakin waliyai, shine waliyin da annabawa suke daukan ilimi a wurin sa. To kaga shi yasa za ka lura duk gaba ɗaya wanda ake da'awan cewa su waliyai ne wanda suke yan bidiya, za ka ga musu suke bayanin kansu dama, ko su masu bin su din suna bayani cewa a wuri kaza ne ya bayyana cewa shi waliyi ne, a wuri kaza ne ya bayyana cewa shi kaza ne, kuma in ka duba littattafan su haka ne, su ne suke bayanin kansu, sai almajiran su ko su zo suna kafa dalili da littattafan su, su ce ai shehi ya ce kaza ya ce kaza, kaga shi ya bayanin kansa, kuma wannan din sai zama dalili ba Qur'ani ba ba hadisi ba. To idan ya gama shigar da ku cewa ba za ku annabawa ma ba sa sanin Allah sai ta hanyar cikamakin waliyai, sai ce kuma to shine cikamakin waliyai, ke sa khatamul awliya in suna da yawa ba guda ɗaya bane, su dai annabawa cikamakin su guda ɗaya ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka Allah ta'ala ya gaya mana ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, haka Allah yace manzon Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa ne, duk duniya kuma yin jibai aka aka musulmi, to amma su kuma kowa waliyin sa shine cikamakin waliyai, kowa shi yasa idan kana bin wannan waliyin ba a yadda ka kai wa wannan waliyin ziyara ba, idan ka zo za ka karɓi bidiyar wannan waliyin za a sharkanta maka to fa babu ziyaran wani waliyin, domin ziyaran waliyai bara ne, to kuma waliyin su ya hana su zuwa a je a yi bara a wajen wani waliyi, to kaga cewa ziyaran waliyai ma bara ne kaga ko wani abu a nan, ma'ana idan an je an ziyarce su a kagurar su ana roƙon su kenan, ana kaga hannu a roƙe su, kaga wannan shirka ne wa Allah subhanahu wa ta'ala, don ba wanda ake roƙa sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to sai a maka doka ba za ka je wajen wani waliyin ba sai wannan waliyin, wanda haka kowa yana da awon waliyinsa shine cikamakin waliyai, kuma cikamakin waliyan nan shine yafi dukkan waliyan duniya gaba ɗaya, kamar yadda cikamakin annabawa yafi dukkan annabawan duniya gaba ɗaya, kaga kenan cikamakin waliyan yafi Abubakar yafi Umar yafi Usman yafi Ali, shine ma'anan magana, shi yasa yanda suke daraja shi waliyin sun ba sa daraja sahabbai kamar haka, ba sa ma daraja annabawan Allah kamar yadda suke daraja su wa'innan waliyai. Wani daga cikin shugaban sufaye shine Ibn Arabi, ba tare da ka sa ma'arifa ba, in ka ce Ibn Arabi to wani babban malami ne daga cikin malamin malikiya, wannan bawan Allah ne mutumin kirki, amma in ka ce Ibn Arabi baka sa aljin ba to shine shugaban sufaye. Abin da yake faɗa cikin Al-Futuhatul Makkiyya yana cewa maqamun nubuwati fi barzaki kuwaitar rasuli wa dunal wali, matsayin annabta a kabari yana sama da manzo amma bai kai wali ba, wai annabi in an je lahira darajarsa ta fi ta manzo amma kuma bai kai wali daraja ba, ya fi wali daraja, abin nan wali ya fi shi daraja. To kaga annabawan ma gaba ɗaya sun ce waliyan sun fi su daraja, ke sa suka ce waliyan kansu suna annabawan kansu suna sanin Allah ta hanyar ne, ta hanyar waliyan. To kaga wannan dukkanin ka ne tatsuniya ne, abu na farko ma tukun shi kansa manzo ya fi annabi, annabta tana ƙasa da manzonci, mutum yakan zama annabi amma ba manzo ba, manzonni sun fi shi daraja. Sannan shi kuma a nan ya ce shi matsayi na annabta ɗin sama yake da matsayi na manzonci, amma kuma bai kai matsayi na wani saka ba, saboda abun duk da ka ake faɗansa babu dalili daga Alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To irin wannan maganganun dukan ne yasa ake faɗansa, idan ka ji mutum yana faɗan irin wannan magana wanda wani lokacin ko baka da ilimi zaka ji hankalinka bai kama ba, to yana bin son zuciyarsa ne, amma in dai yana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bai zai faɗi abu ba sai yana da dalili daga Alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga abin da muka karanta, mun fara karanta darajojin Allah ne subhanahu wa ta'ala da haƙoƙinsa a farkon wannan littafin, sai dai koya mana tauhidi, sannan daga baya sai mana bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga darajar manzonni kenan, sannan sai zai mana bayanin sahabbai bayin Allah na gari, ba a ambaton su sai da abu mai kyau, mu faɗi alkhairi a kansu, bayan ya nuna mana darajar sahabbai sai kuma darajar malamai magabata su suke biyo baya. To sai daga baya kuma sai yake kawo mana waɗannan mutane masu fifita waɗanda suka zo baya-baya a kan sahabbai da kuma annabawa magabata, To kaga saboda me, saboda abubuwa din gaba ɗaya ana faɗan su da son zuciya ne, amma inda a ce Qur'ani ake bi, ai Qur'ani yayi bayanin manzonin Allah kuma yayi bayanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya musu taskiya ake bayin Allah ne na gari. To kuma waliyan babu wani wali da aka yi bayanin sa cikin Al-Qur'ani, sai dai bayanin dukkan muminai bayin Allah na gari masu tsoron Allah wanda kuma su ne waliyan, wannan kuma kowa da kowa ya shiga. Abu Usman An-Naisaburi wani babban malami yace, man amara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataka bil hikma wa man amara al-hawa ala nafsihi nataka bil bid'a. Duk mutumin da ya sarautar da sunna a kansa, ma'ana ya shugabantar da sunna a kansa, yace sunna ta jagorance shi, nataka bil hikma, sai kaga yana bayani da hikima, ma'ana magana ta ilimi. Wanda kuma ya shugabantar da son zuciya a kansa, to zaka ga yana magana da bid'a. Me ma'anar wannan magana? Idan ya zama na sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kake jagorantar ka qawlan wa fi'lan, wajen maganar ka da kuma wajen aikin ka, to duk lokacin da kai magana za ka yi magana ta ilimi, shine ma'anar hikima. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira. Allah yana ba da ilimi ga wanda ya dama, wanda Allah ya ba shi ilimi ya ba shi alkhairi mai yawa. To wanda yake bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayin da ita za ta jagorance shi, to duk lokacin da zai magana za ka ga yana magana ne ta ilimi. Sai ka duk ahlus sunna ko ina ka je inda suke karatu, za ka ga magana ta ilimi suke yi, ba magana ta bid'a ba. Allah ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ba abun da yake zama musu aqida sai abun da dalili ya tabbatar. Abun da dalili bai tabbatar ba, ba ruwan su da shi ballantana zuwa kalubalance su, su rufe yanda za su yi, su kama kame suna ta misalai. Duk abun da suke faɗa in ka ce me dalili za a sa maka aya ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, qurhatu burhanakum in kuntum sadiqin, to wannan shine na takabil hikima, yana magana ne da hikima, baya faɗan son zuciyarsa, dalilin ne yake jagorantar sa. Wannan kuma shine zaman lafiya. Idan kana tafiya akan dalili kana da kwanciyar hankali, ba ka da wani fargaba ko ka faɗi wata kalma a karatunka ko a da'awarka ko a wa'azinka kana tunanin wani zai kalubalance ka, domin da ya kalubalance ka ma kana da dalili kuma kana da magabata a kai. Amma wanda yake magana da son zuciya kullun cikin fargaba yake, kullun cikin tarkar yake, ya faɗi magana ba da dalili, yana tsoron a kalubalance shi, in an kalubalance shi ko ba zai iya kare kansa ba. Duk lokacin da zai kare kansa kuma to zai ƙara zurma kansa ne, kwaɓa zai ƙara yi, sai dai faɗi son zuciyarsa ya tatsuniya ya shige. Sai ya ce, to duk mutumin da ya shugabantar da son zuciya a kansa, wato son zuciyarsa ne take jagorancinsa, to duk lokacin da zai magana na takabin bid'a, sai dinga yin magana da bid'a. Duk abin da zai faɗa bid'a ne, shi yasa ƴan bid'a ba su da da'awar da ta wuce bid'ar su. Duk abin da za su kira ka akai akan bid'ar su ne, ka saurari wa'azuzzukan su ka ji, in za su shekara suna wa'azi bid'ar su suke yaɗawa. Amma su ɗauko tartar suna koya maka addini, su koya maka tauhidi takecce, su koya maka sallah da azumi da zakka, wayannan rukunin musulunci guda biyar din nan ba za ka samu ba. Duk inda aka buɗi baki za a yi wa'azi ko da'awa, to bid'a ne za a kira zuwa gare ta. Wannan ita ce babban alama. Amma wanda sunna ne take jagorantarsa, kuma duk lokacin da zai magana, magana ne ta ilimi, zai gyara maka tauhidinka, sallanka, azuminka, zakkanka, aikin hajjinka da sauran dukkan abubuwan da Ubangiji ta'ala ya wajabta maka. Bai da wani abu kwaya ɗaya da yake tallensa, babu kwaya ɗaya abu da za a ce a cikin addini shi ya riƙe yana tallensa, yana yawo, yana kenacewa a karɓe shi, a'a, gaba ɗaya abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Shi yasa kullum idan ka zo za ka ji sabon ilimi, kullum gaba ake yi, gaba ake yau an koya ma wannan, gobe kuma a koya ma wannan, jibi kuma in ka zo wani za a ƙara maka, saboda ilimin yana da yawa, hadisan suna da yawa, ayoyin Alƙur'ani suna da yawa. In za a shekara nawa ana karatun, kullum ana ɗora maka ne, ana gaya maka sabo, ana baka ilimi. Amma ɗan bid'a kullum maimaita maka bid'a ta yake yi, kwaya ɗaya ko biyu ko uku da ya sa a gaba yana kiran mutane a kai, ko shekara 50 zai yi a kansu yake, sai dai ya dinga buga maka misali, yana ta kame-kame a kan wannan abu. To da wannan ne ake gane wane ne yake kan gaskiya, wane ne kuma yake kan ɓarna. To amma abun mamaki, su wayannan waliyan da ake cewa sun fi annabawa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin su a cikin Alkur'ani, kamar da Ibn Abdul'iz yake cewa, tare da cewa walittakan fa ta tabbata ga dukkan mumini mai tsoron Allah, kowane mumini mai tsoron Allah wali ne, amma kuma sai a zo a ce maka wali ya fi annabawa. Da ne Ubangiji Ta'ala ne ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Waliyan Allah ba su da tsoro lokacin da za su rasu, ba su da bakin ciki lokacin da za su bar duniya. Su ne muminai waɗanda suke jin tsoron Allah. Haka Allah Ta'ala ya ce wa kullu mu'minin taqin fa huwa lillahi waliyyu. Dukkan mumini mai tsoron Allah to shi waliyin Allah ne. Kaga anan idan kace zaka lissafa waliyan Allah suna da yawa a ko'ina a duniyar musulmi, ba inda babu waliyin Allah, domin dukkan musulmi mai tsoron Allah wali ne. To kuma to menene, tunda Allah Ta'ala ya yi bayani ga yanda wali kakan nan take, to ya za mu zo mu ce kuma wani wali ne, wani ba wali ba ne, wani shi ne kaza, wani ba kaza ba ne. Har mu zo mu fifita shi kuma akan manya-manyan waliyan Allah, mu fifita shi akan annabawan Allah, domin annabawa da manzanni su suka fi kowa walitaka a wajen Allah subhanahu wataala, su ne a gaba-gaba a wajen waliyai. Sannan sai kuma siddiqai su biyo baya, sai kuma shahidai, sai sauran al'umma muminai masu tsoron Allah. To amma idan ana maganan wilaya, sai kaga an zabge annabawa, sannan sauran muminai gaba ɗaya an rusa su a ƙasa. Su kan ba waliyai ba ne, wani wanda ya ƙirƙiro wata bid'a ta saɓa wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne waliyi, kuma shi ne sukamakin waliyai. Kuma maganarsa ita take zama hujja, ba alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk bayanin da ya akan sa wai a yadda mutum ya zo yana yabon kansa, yana bayyana maka darajojinsa, kuma ka yadda da shi, ba da wani aiki sai wannan. In ka duba littattafansa, bayanin kansa yake ba bayanin addini ba, to ya za ka yadda da shi? Ya koya maka alqur'ani, ya koya maka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya gaya maka sahabbai da tabi'ai da tabi'in yaya aka yi suka fahimci, yaya suka fahimci addini, yaya suka tabbata shi. Wannan shi ne mai son ka da alkhairi. Amma wanda zai maka bayanin kansa ga darajansa don ka ji kana sonsa, ya baka wani abu wanda shi ya kirkire shi, ai wannan ba yana son ka da alkhairi ba ne. Saboda haka waliyan Allah subhanahu wa ta'ala su ne dukkan muminai waɗanda suke jin tsoron Allah, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani. Sannan Imam Tahawi ya ce wa nu'minu bima ja'a min karamatihim wa sahha an istiqati min riwayatihim. Wa nu'minu, muna yin imani, bima ja'a min karamatihim, da abun da ya zo na daga karamomin waliyai, wa sahha an istiqati min riwayatihim, sannan ya inganta daga amintattun mutane daga riwayansu cewa wannan karama ce ta waliyi, mun yi imani da ainihin karamomi. Ma'ana wannan magana shi ne ahlu sunna sun yadda akwai waliyai, shi ne dukkan mumini mai tsoron Allah waliyi ne. Kuma baya daga cikin sharaɗin walittaka ya zama da karama ta bayyana a hannunka, ba dole sai wata karama ta bayyana ba. Amma kuma sun yi imani akwai karamomi na waliyai, wasu daga cikin waliyan sun samu karama, wasu kuma ba su samu ba. To amma karamar ba kowace karama ce ake gaskantawa ba, sai wanda ta inganta. Hadisi ingantacce bayanin wannan karama ce ta waliyi, shikenan sai wannan ya zama hujja mu ce wani karama ta bayyana masa. Amma idan karamar ta zo mana ta wata hanya ba ingantacciya ba, ba za mu yadda ba. Mutum bare zai yana mana bayanin karamomin kansa ba, mumini ko ya kansa yake yi, yana gudun riya, yana gudun tsarkake rai. Domin Ubangiji Ta'ala ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, kar ku tsarkake kanku, Allah ya san wane ne mafi tsoron Allah. To kai ka zo kana tsarkake kanka, farko ma tukun ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Domin idan ka zo kana yabon kanka, kai waliyi ne, ga karamar ka, kayi kaza a lokaci kaza, to a lokacin da kake wannan bayanin, ko da ma haka ne ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Don Allah Ta'ala ce wala tuzakku anfusakum, kada ku dinga yabon kanku, ku dinga tsarkake kanku. To ya za a yi mai yadda, tunda farko ma tukun bayanin ka ma yana nuna kai mai sabon Allah ne, ya za a yi mai yadda da karamominka ko da darajanka? Sai dai ka bari wani ya ga darajan ya yi bayaninta, shi ɗin kuma sai mu sa shi a sikeli na adalci, shin amintacce ne, adali ne wanda za a iya karɓan maganansa, ko kuma ɗan bid'a ne wanda baya tsoron Allah? Sai mu ajiye wannan bayanin da yake, wani yana neman ya ainihin yaɗa bid'arsa ne, shi ya sa ya ta faɗan waɗannan karamomi. Amma idan mai tsoron Allah ne, mai bin alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani, sai mu yadda cewa wannan karama ne. Domin waliyai suna da karama, lil awliya karamatun la tunkaru thumma du'a'u nafhu muhaffiu, waliyai suna da karama ba a inkari su. Amma abun da ya tabbata da hadisi ingantacce amintattun mutane suka yi bayani shine yake zama karama, abinda kuma bai tabbata ba wannan ba karama ba ne, ko za a shekara gaya mana. Abinda ake cewa karama shine mutum ya zo da wani abu wanda ya saba wa al'ada, ka zo wani abu ya bayyana a hannunka wanda ya saba wa al'ada, kai ba annabi ba, wannan shine ake cewa karama. Amma idan mutum annabi ne ana ce masa mu'jiza, shine mu'jizojin annabawa. To kamar yadda annabawa suke da mu'jizozi, haka nan su ma waliyai suna da karamomi, amma karamar sai ta tabbata tukun kafin a fare ta. Yana daga cikin karamomin waliyai wanda ya inganta muka yi imani da shi shine karamar Maryam, mahaifiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam. Lokacin da Zakariya yake renonta, lokacin da ya shiga masallaci wurinta, sai dinga samun ƴaƴan itatuwa fawake, abubuwa na marmari su nemo su ayaba, kuma ba a zamanin su ba. A lokacin babu wa'innan ƴaƴan itatuwa, shikenan sai ya samu wannan. Kamar yadda Allah ta ce, kullama dakala alaiha Zakariya al-mihraba wajada inda harisa. Allah ta'ala ne ya faɗa, sai ya samu wa'innan abubuwa na marmari, kuma a wannan lokacin babu su, ba inda za a je a same su. To wannan abu ya bashi mamaki, har ma yake tambaya yana cewa, ya Maryamu anna laki haza, Maryam a ina kika samu wannan? Wannan abun mamaki yake, za a samu wannan ƴaƴan itatuwan babu su a garin nan? Sai ta ce, qala huwa min indillah, inna Allaha yarzuqu man yasha'u min ghayri hisab. Sai ta ce, a wannan Allah ne ya koro mini wannan arzikin, Allah yana azurta wanda ya ga daman ya azurta shi ba tare da lissafi ba. To kaga wannan Ubangiji ta'ala ne ya faɗa, kuma karama ce, wannan dole ka yarda da ita. Maryam al-Bunna al-Azra, mahaifiyar annabi Isa alayhi salatu wassalam, ba ba annabi ya bace, amma wani abu wanda yake sabani na al'ada ya bayyana a hannunta, wanda al'ada ba zai yi ba. Ba lokacin mangoro ba, shikenan sai a zo a samu mangoro a tare da kai. Ba lokacin ayaba ba, a samu ayaba. To haka aka samu Maryam, kuma Zakariya sai da ya tambaye ta annabi Zakariya, ta ce wannan arziki ne daga Allah. Wannan shi yake nuna cewa ba gona ta je ta tsinci wannan abun ba, Ubangiji ta'ala ne yake turo mata wannan arzikin, sai su dinga shigowa tana cin wannan abubuwa na marmari. To kaga wannan karaman ta tabbata. Sannan yana daga cikin karaman da ta tabbata shine addu'an da wa'innan mutane guda uku, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su a cikin hadisin Bukhari, kamar yadda ya zo hadisin Bukhari, mutane guda uku suka shiga cikin kogo, sai wani katon dutse sai ya rufe su, amma suka yi addu'a Ubangiji ta'ala ya buke musu wannan wuri. Sakara katon dutse ya zo ya rufe mutum a cikin kogo, wanda ba yanda za a iya tura shi, ba fi sai tura wannan dutsen ba. To amma dukkanin su suka yi tawassuli da kyawawan ayyukansu, Allah ta'ala ya buɗe musu wannan dutse, wannan karama ce ta waliyai. Sai daga cikinsu ya yi tawassuli da yi wa wannan da ɗa'an da yi wa iyayensa, ko kyautatawan da yi wa iyayensa. Ya ce ya kasance yana da iyaye, yana da yara, idan ya je tatso nono baya ba wa yaransa har sai iyayensa sun ƙoshi tukunna, domin kada ya fifita iyalensa akan iyayensa. Wata ran sai ya samu suna bacci bai dawo da wuri ba, shikenan ya ajiye wannan nono yana jiran su farka. Yara na kuka bai ba su ba, har kin da gari ya waye suka farka ya ba su tukunna, sannan ya ba wa yaransa. Ya ce, ya Allah, in na yi wannan abu don neman yardanka ne, Allah ka buɗe mana wannan abun nan, wannan kogon mu fita mana, domin halaka ne in ba su zai buɗu ba. Sai dan buɗu dan kaɗan yadda ba za su iya fita ba. Don su ne sai yadda za su ne suka ce, to kowa ya yi addu'a ya tawassuli da kyakkyawan aiki wanda ya yi don Allah. Ɗaya daga cikinsu kuma ya tawassuli da amanarsa, ya ce, ya Allah, ni ne na kira wani na baki aikin kuɗi, da ya gama min wannan leburancin zan biya shi kuɗinsa, sai na neme shi na resa ya tafi. Wannan dukiyar sai na sayi dabbobi da ita ta dinga yaduwa, ina masa kiwo har sanda aka samu garke na shanu da dabbobi, abin nan tumaki da awaki da raƙuma. Sai bayan shekaru sai zo yake in biya shi ladan aikinsa. Sai na ce masa, dukkan wa'innan garke na dabbobi da kake gani naka ne, ka je ka ɗauka. Sai ce, ya za ka dinga min ba, ni ina son ka bani dukiyata ne. Sai ce, wallahi haka ne, dukkan wannan naka ne, dukiyanka ne, na dinga kula da ita sanda ta zama haka. Ya kora wa'innan dabbobin gaba ɗayansu, bai bar mata ko dabba guda ɗaya ba. Garke-garke sun daga dabba ɗaya sun zama garke. Ya ce, ya Allah, ina wannan abu don neman yardanka ne, Allah ka buɗe mana wannan kogon mu fita. Shikenan sai dutsen ya ƙara matsawa ta yanda ya ƙara buɗuwa, amma ba za su iya fita ba. To sai na ukun shi ma ya tawassuli da tsoron Allah, ya ce, ya Allah, ko wata 'yar babba na wanda kullum ina neman ne lalata da ita ba ta so ta kike da ne lalata da ita shikenan sai ta zo sai wata ran talauci ya koro ta sai ta zo ta nemi bashi a wurina nake ni ba zan ba ta ba sai dai in za ta bari ne lalata da ita shikenan dole sai ta saboda lalura kawai shikenan yace har ya ba ta kuɗi ya zo ta kunta zai yi jima'i da ita ya samu daman da zai yi zina da ita sai ta ce masa ittaqillaha wa la tafuddu al-khatima illa bi haqqihi ka ji tsoron Allah kar ka buɗe zubbe ko rufaffen abu sai da haƙƙinsa daga nan sai ya ji jikinsa na rawa sai tsoron Allah ya shige shi shikenan sai ya tashi da izinin ba kuma yace ya bar mata dukiyar da ya bata gaba ɗaya yace ya Allah in nayi wannan abu don neman yardanka ne Allah ka buɗe mana wannan kogon mu fita shikenan dutse sai ya matsa gaba ɗaya sai suka samu kofar da za su fita dukkanin su to kaga wannan addu'ar da suka yi Allah ta'ala ya karba wannan karama ce ta waliyyi wataƙila inda kai ne za ka yi ta yin addu'a sai dai ka mutu a wuri sama saboda karama ta waliyyi dutse na buɗuwa kaɗan-kaɗan wannan ya yi ya buɗu wannan ana gamawa shi kenan sai dutse ya buɗu sai suka miƙe abin nan suka fita suka kama harkokinsu to wannan shi ma ya tabbata a hadisin Bukhari da Muslim haka nan yana daga cikin karamomin da suka tabbata wato karaman Jurayj wani bawan Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa cikin hadisin Muslim Jurayj ya zo yana sallar nafila sai mahaifiyarsa ta zo ta kira shi tana cewa ya Jurayj domin ya gina wata sauma'a ne ma'ana kaman wata bukka a jeji kawai yana ta ibada ba ruwansa da jama'a mahaifiyarsa ta zo ta same shi a wurin yana sallah ta ce ya Jurayj ni mahaifiyarka ne tana kiransa Jurayj to shi kuma ya rasa yadda zai yi yanzu ya ci gaba da sallar sa ne ko kuma ya amsa kiran mahaifiyarsa shikenan sai ya kama cewa rabbi ummi wa salati ya Allah mahaifiyata da sallata wanne zan zaɓa in zaɓi mahaifiyata ko in zaɓi sallata ya yi ta faɗa haka kawai sai ya zaɓi sallarsa ya ci gaba da sallarsa bai saurari mahaifiyarsa ba sai mahaifiyarsa ta masa mummunan addu'a ta ce Allahumma la tuzighu hatta yara wujuhal mu'minat ya Allah karka dauke yansa har sai ya ga fuskokin karuwai mazinata bayan sai Allah ya jarrabe shi shikenan Allah sai ya amsa mata addu'ar ta wannan din ma karama ne to karaman da ta fi wannan shine karaman Jurayj da aka amsa addu'ar ta Jurayj yana ta ibada yahudu suka ce wannan ya dame mu da yawan ibada me yake so ne kullun bautan Allah kullun bautan Allah sai wata shegiyar karuwa sai ta ce ku bari zan muku maganin sa sai na fitinar da shi shikenan sai ta same shi ta nemi ta fitine shi ya yi zina da ita ma'ana idan ya yi zina da ita za su zo su yaɗa su sai ai mutumin naka ma ga shi zina yake ta gama iya fitinanta Jurayj bai yadda ya yi zina da ita ba sai ta je ta samu wani mai kiwon dabbobi sai ta je ta fitine shi sai ya yi zina da ita shikenan sai aka samu ciki da aka samu ciki aka haifi yaro shikenan sai aka ce wa ya mata ciki sai ta ce Jurayj ne ya mata sai ta yi wa Jurayj shirin shikenan suka zo suka samu Jurayj a ainihin wannan bukkan nasa sauma'arsa suka dinga dukansa suna walakanta shi suka rusa masa ɗakinsa gaba ɗaya a matsayin cewa shi mazinaci ne domin dama ta musu alƙawari za ta fitine shi amma kuma ta samu dama ba Jurayj ya rasa yadda zai yi shikenan sai ta ce yanzu ku saurara a sauke wannan yaro ƙaramin jinjiri a sauke yaro shikenan yaron nan Jurayj na fila raka'a biyu ya roƙi Allah sai ya ce ya roƙi Allah ta'ala ya sa yaron ya ba da shaidan cewa ba shi ne zina da mahaifiyarsa ba ga wanda ya zina da mahaifiyarsa shi kenan aka kai Jurayj ya tambayi yaro ya ce kai yaro waye babanka sai ya nuna wannan mai kiwon ya ce wannan shi ne babana Allah ya buɗi bakin yaro wannan karama ce ta waliyyi Allah ya ba shi wannan karaman don ya kubutar da shi saboda haka wani yana daga cikin jira-jirai waɗanda suka yi suka yi magana a lokacin da ashabul ukhdud bayan an yi wannan an haƙa rami an tona wuta ana ta jefa mutane lokacin da wata mata ita za ta shiga wutan amma sai tunanin ɗanta da yake bayanta kuma zai tabbata hadisi wannan yaron mahaifiyar ta ja baya ita ba kanta take tunani ba duk wanda bai shiga wannan wutan ba ko ka shiga wuta ko ka yi ridda duk wanda bai ridda ba za a sake a wannan wutan har ta zo za ta shiga sai ta juya ta koma da baya saboda ƙarfa shikenan wannan ɗan sai magana ya ce mahaifiyata ki shiga cikin wutan shikenan ta je ta faɗa cikin wannan wutan wanda shi ma karama ne na wannan mata in kuma karama ne na wannan na wannan yaron. Haka nan wata mata zuwan sun ya wuce, shike nan sai ta ce Allah karka sa ɗana ya zama irin wannan wani mutum wanda yake kamanninsa ba mai kyau ba. Shike nan sai ga wani saurayi ɗan gaye mai takama. Sarkar ya zo yana wucewa sai ta roƙi Allah kyakkyawan mutum, ya Allah ka sa ɗana ya zama kana yace ya Allah karka mai da ni irin wannan. Wannan shi ma karama ne na wannan yaron da kuma wannan mata. Sannan yana daga cikin karamomi na waziri karamar Kubayn, wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafirai suka ɗauke shi suka ribarce shi a yaƙi, suka je suka dinga azabtar da shi. Aka je aka ɗaure shi a ƙarfe kamar da ya tabbata a hadisin Bukhari, ana ta azabtar da shi da sarƙa ko ta ina a ɗaki shi kaɗai, an hana shi a gunki. Amma duk lokacin da suka zo suka leƙa sai su samu Allah ta'ala ya turo masa ƴaƴan itatuwa yana ci. ƴaƴan itatuwa shi ma su zai moda ayaba da abarba yana cin wannan ƴaƴan itatuwa. Allah ta'ala ya azirta shi da wannan. Shi ke nan kowanne in ya zo ya duba sai su ce kai muka ba mu taɓa ganin irin wannan bawan ba. Kullum muka zo sai mun samu ƴaƴan itatuwa kuma babu ƴaƴan itatuwa a wannan gari. Shige da suka ce to yanzu abin da ya kamata kawai shi ne su kashe shi. Kaga bayyanan ƴaƴan itatuwan karama ce. Sai suka ce za su kashe shi, sai ce to yanzu ku bar ni ne na fi da raka'a biyu. Shi ne kawai alfurman da nake nema. Shi ke nan sai suka ƙyale shi zai na fi da raka'a biyu. Kafin yai na fi da raka'a biyu shi ke nan tire-tire yai na fi da raka'a biyu. Bayan ya gama sai ya ce Allahumma atihim adada waqtulhum bidada wa la tughadir minhum ahada. Ya Allah ka kiyaye waɗannan kafiran da suke son su kashe ni, sannan kuma ka karshe su, ka halakar da su, kuma karka bar ko da mutunci a tare da su. Da ya gama wannan yayi na fi laraka a biyu shi ke sai ce walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi janbin kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhati al-ilahi wa in yasha yubarik ala awsari shi min mumarzahi. Yace ni ba zan kula ba ta ina aka taje ni ko ta dama ko ta hagu ko ta baya ko ta gaba, inda ya don mutu don Allah to kusa ina ma aka fi. Yace ni ba zan kula ba, ina neman yardan Allah ne subhanahu wataala. Shi ke nan daga cikin su sai ya jira sai ya kashe shi. Ana kashe shi Ubangiji ta'ala ya turo ta iska mai zafi ta zo ta jinga daukan su tana sama da su tana bugawa ta halakar da su gaba daya. Karama ta biyu kenan Allah ta'ala ya anka addu'a ta take an halakar da waɗannan mutane. Yana daga cikin karamomin wajiye karaman Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Sayyidina Umar wata ran ya tura yaƙi yaƙin sariya, wato shi bai je da kansa ba. Shikenan wanda yake shugaban wannan yaƙin ana ce masa sariya. Shikenan yana kutuba wata mimbari sai Allah ta'ala ya nuna masa wayannan mayaƙan suna Iraki shi kuma yana Madina. Ya nuna masa cewa ya rasu don wayannan bayan Allah za a yi nasara a kansu. Ana nan an jira musu da kibiyoyi sun rasa yadda za su yi. Za a ci galba a kansu za a rusuwa su. Daga nan Sayyidina Umar ya yi ɗaga muryansa ya ce aljabala ya sariya. Kalizinci dutse ne. Gaba ɗayan ku ta ko ku yi garkuwa da wannan dutsen ya sariya. Sariya ya ji wannan muryan gaba ɗaya ya ce rundunansa su zo su hake a ƙarƙashin wannan dutsen. Shikenan da suka rakuɗe a ƙarƙashin wannan dutsen. Shikenan sai suka samu turarawa in sun zo harbi sai su warbi zuwa su daga ba suka je suka afka musu suka ci dogara a kansu. Sariya ya rabu muryan Sayyidina Umar da ya dawo daga wajen yaƙi in aka tambaye shi ya wato ya ce ni dai na ji wata murya tana jirgi ne a jabala ya sariya. Daga Makka daga Madina muryan sa sun ta je Iraki. Wannan karama ce ta waje kuma wanne ya zama sababbin nasara. To irin gurbin nan da makamantansu waɗanda suka tabbata ingantattun hadisai su ne karamomi na me da waje. Amma irin waliyan zamani da kuwa zai mu ba mu san karamomin su ba. Yanzu waɗanda suke ba da labarin NBDR ba waɗanda za mu amince da su wani ba hadisi ne na Bukhari ko da Muslim ko na Imam Ahmad ko na Tirmidhi ko na Abu Dawud ba. A wani ne shi da kansa zai bayani cewa ga karamar sanu. Idan kuka tafi sallan Juma'a sai ya hau saman beninsa shi bai rage Juma'a ba sai kun ga sai ya ce ai ka ba ne sallwa. Ko ya ji ai sallah ka ba. Ka san ka ba fa ana sallwa karfe 10 na nawa. Na Najeriya su a lokacin su karfe 12. Kafin 11 Najeriya an ga wasan sallah ka ba shine karfe 1 kenan. amma ku kuma lokacin da kuke tafiya ku sallaci karfe ɗaya lokacin yake hawa bai duba in kun dawo zai ce wa ya je sabu ya yi tauriya ne to kafin ya wajen yin samarin sallo a saba abin da ne yana ma kuturiya ne ba karama ba ko da daga hankali ma za ka iya ruta wannan karamomin
ba su ta samu
wani wata hujja ba to da wasu abin da ya inganta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai suka ba su labari amintattu masu ruwaitowa suka ce wannan karama ne ko manzon Allah ba da labarin karaman zama karama amma ba kame kame domin a tuka ka a cikin bidiyoyi ba saboda haka wa nu'minu bima jaa min karamatin wa sahha an istiqati min riwayati ya inganta daga amintattu daga ruwayoyinsu Allah da kai yayi mujalladi guda karamatul awliya
karamatul
awliya mujalladi guda wasu da malamai sun yi tarihi a kansa don kuma malamai da yawa sun abdu karamomin waje a cikin littattafin su na tauhidi ko kuma na tarihi sannan ma ne yace wa nuzul bi asharati sa'ati min khuruj ad-dajjal wa nuzul isa ibn maryam alayhi salam min as-sama'
wa nuzul bi tulu'i
ash-shamsi min maghrib al-haram وخروج دابة الأرض من موضعها ما لا يتي ونؤمن بأشرات الساعة منا ينك إيماني ومؤمنة تاشن القيامة الأشرات جمع شرع الشرات هي الأولى واتو علامة منا ينك إيماني على مؤمن تاشن القيامة من خروج الدجال نكتن دجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام ده كما توقن النبي عيسى عليه الصلاة والسلام أصلا في الدنيا سنن ونؤمن بنزول الشمس من مغربها إيماني ده فودو الرانا ده جو مطرات أنت واتو أقبل مربكم قبر كشيتة في تو تيمم لو في الدنيا تتاكي في أني هكا فنن وخروج دابة الأرض من موجعها ده في تنوة الدرب ده كسا dabbar kasa min mawdi'i ha daga ta fito tana yi wa mutane ba tana dukansu tana wannan dan gobe wannan dan aljanna ne wayannan karamo abun nan dai asharatu sa'a da gwanu ya ambata ya ambato sai daga asharatu sa'a al-kubra wato alamomin kashin al-kubra manya manya domin alamomin kashin kiyama sun kasu kashi biyu akwai manya akwai kanana su riga sun bayyana
abun
da ya rage yanzu abun da ya rage su ne manya-manyan su ake sauraro su kuma da sun fara bayyana da wasu jingabin ne juna ne kawai tsakiya ne ta tsinke cikin rukunin su fara bin juna sai duniya ta tashi to daga cikin manya-manyan ya ambaci da annabi Isa alaihi salam dawowansa da kuma daga gabas da kuma fitan sai ya ambaci guda biyar akwai kuma wasu guda biyar banda wa'annan guda biyar suka rage shi ne akwai ya ajuji da sannan kuma akwai dukkan wani hayaki da zai filmi sannan akwai kaskun bilmoji da kuma kaskun
bilmoji
wato salatu kusufi za a yi kusufi a gabar a yi kusufi wato a wani kuma sannan kuma a yi kusufi a jazira wato shi ne wata girgiza sai ta yi nebur da jirgiza kawai gaba daya za a yi wannan duniya ta tashi sannan kuma a hukumi a asun zalif da zaurin tasirudun nasa shi ne na karshe wato zaurin da za ta dinga koran mutane zuwa ainihin wurin tashin alkiyama ko ina alamomi guda goma na tashin alkiyama wallahu sirana a to za mu yi bayani jumlatar gaba daya kowane bayan daya tun daga dubbin zuwa karshe har zuwa
dubbin
amma kafin nan akwai ranan alamu wanda zalar tasnima ya bayyana wa da su bayyana ubangiji ta wani bayanin wasu daga ciki wanda sun riga sun bayyana ciki akwai mu'jizo don Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen wata alama ne ta tashi alkiyama kuma ta bayyana don ubangiji ta lati rabati sa'atu
wal
qamar alkiyama ta wata domin wata ta wato kafirai manzala ta sunawa inda da shi annabi ne ya tsawo musu wannan watan tandirin goma ya riga ya gama cikansa watan ya rabe biyu su gani suke nan manzo Allah yayi addu'a
Allah
ya karba wata yare biyu
wannan
yare biyu fadi akan wannan dutse ko fadi akan wannan dutse
shi dutse
sai sa sai ainihin ka
kuke
tsafi ne
ko da ba
ku ce ha to in tsafi ne ku tsaya wai da suka shigo daga
gwarar
don sun yadda cewa wani mu ba mu sani to wannan shine abin da ke faruwa a ƙarshen duniya Allah ta'ala zai karbi malamai idan ya karbi malamai suka rasu sai ya zama jahilai ne suka rage su jahilan ba ilimi ne da su ba amma zahiri sai ka dauka kaman malami ne ba abin da ya sani sallah ma wannan bai iya gyaran ta ballanta na tauhidi kuma ka duba abin da yake ko ni muhimmanci a ilimi shi ne ilimin tauhidi ilimin imani da Allah ya ake imani da Allah ta'ala ya ake kade taki ya za a san darajar sa ko wannan yanzu shi ya karanci a duniya muna da malami masu tarihi da kissoshi da masu hadisin falala in kai abu kaza za a gina maka gida a aljanna in kai abu kaza kana da ladan annabawa sai cikin hadisan ƙarya na falala muna da su da yawa amma ba mu da malamin tauhidi wanda zai zaunar da kai ya koya maka tauhidi kamar yanda manzala ta sama ya koyar kamar yanda sahabbai suka koyar kamar yanda tabi'i da tabi'in suka yi wannan sun yi kadan a duniya to kaga idan ilimin tauhidi ya zama babu shi sai gurbataccen ilimi sai ilimin da aka jirkita na tauhidi to wannan ma kusan babu ilimi ne kawai domin idan aqidar mutane bata gyaru ba to saura abubuwa ko sun gyaru za su yi amfani ne to sai kaga babu wannan yanzu sallan nan ma kawai in ka dauke ta waye da waye ne zai gyara maka sallan ilimin sallah kawai wanda bayan tauhidin kuma sallan ne sai kaga shi ma ne an shiga cikin wani hali da yawa mutane ba su san sallah ba saboda rashin masu karantar da sallah ne to haka ne zaka dinga tafiya amma wasu abubuwa na bidiyoyi su kuma ana karantar da su ana fadan falalan su sai mutane maimakon su bi alqur'ani da hadisai da littattafin magabata a fahimci addinin nan yanda yake gangariya yanda magabata suka yi shi sai suke bin wasu littattafai da aka yi kwanan nan wanda ake fadan falalan wasu mutane da suka zo kwanan nan ko kuma suka kirkiro wasu bidiyoyi ake ta fadan falalan wa'annan bidiyoyi sai duk mutane sai su rajawa wannan ko kuma su rajawa da waƙoƙi kawai waka sai waka kawai sai waka babu maganar daukar ilimi to kaga wannan alama ce ta tashin alkiyama wannan alaman ta riga ta bayyana shi yasa yanzu malamai su ne kaɗan a duniya masu karantar da addini masu da'awan malamai suna da yawa masu da'awan ilimi amma haƙiƙanin malamin wanda suka fahimci addini kamar yanda manzon Allah ya zo da shi suke koyar da shi a bisa yaƙini cewa haka magabata suka fahimta sun yi kaɗan a duniya ba ma a Najeriya kawai ba balle tana Najeriya yana daga cikin alamomi na tashin alƙiyama ƙanana shine daidaitan zina intisharu zina Allah ya tsara kuma yake duniya ba za ta saki ba sai zina ya yadu a cikin al'umma to yanzu zina ya yadu ko bai yadu ba ko ta ina zina har ado ma ake da shi yanzu ba mun kunya bane a ga mutum da yarinya ya shiga daki da yake fita da ita ko ta ina yanzu a duniya ana yin zina ya zama ruwan dare to wannan alama ce ta tashin alkiyama ya daga cikin alamomin tashin alkiyama intisharur riba wato daidaitar riba a dinga cin riba wannan ya yadu ko bai yadu ba dukkanin bankunan da muke da su a ƙasar nan gaba ɗayan su na riba ne kuma ana nan ana mu'amala da riba din haka ne in ka shiga duniya gari nawa ne masu bankin musulunci ba su da yawa kuma ko da garin da suke da bankin musulunci zaka ga bankunan musulunci su ne kaɗan akan bankuna na riba wannan duk duniya ka zagaya ba wai Najeriya kawai ba ko Saudiya ka je akwai bankuna na riba bankunan musulunci bai wuce ka kirga su da yatsunka ba wannan ba alamu ne na tashin alƙiyama ba to a wata kasar ma babu bankin musulunci ko kwaya daya kwaya daya kamar Najeriya babu bankin musulunci ba mu'amala da banki ana mu'amala da shi ana yin saving account ana fit deposit account ana sa hannun jari ka je ka sayi hannun jari a banki ka ce a maka mu'amala na riba kenan har riban ta zama ba wani abu ba zaka zo ka ce a kai ai kai yanzu ka sa kudin ka a banki ana jujjuya maka ko ka sayi hannun jari a banki ba ka tunanin wani abu kai ko mu'amala riba za a mata, za ku hada ku bude banki, riba ba riba ta zama ruwan dare a kasuwanci, ka shiga ka ba da bashi kana neman a dada maka, ka ba mutum bashi ya kasuwancin ya zo biyan ka ya biya ka da kaza ko duk wata ya ba ka kaza, ladan bashin da ka bashi shi ma riba ne. To riba ba ta da adadi ko ta ina ta yaro, kuma har suka canja mata suna ma riban ma suka ce mata fa'ida, wai amfani shi ne interest, wai amfani. In an ce mata riba to ai za a gane cewa ne abu ne na haramun, shikenan sai a bata wani suna daban, ba za a kira ta da sunan yankanta wanda Allah ta'ala ya rada mata ba, ba za a faɗi wannan ba, don Allah riba ya ce mata ko wa halallahu albay'a wa harrama riba, Allah ya halatta ciniki ya haramta riba, kuma ya ce duk wanda bai daina cin riba ba ya sani akwai yaƙi tsakaninsa da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin tashi alkiyama, kuma sai ya tashi mahaukaci, riban nan sai ta kulle masa cikinsa, sai ta sa shi mai katon ciki ya tashi yana faduwa yana birgima kamar yadda mahaukaci don aljani sun buge shi yake birgima, haka zai tashi in an yi tashin alkiyama. Sannan ranar alkiyama kuma Ubangiji ta'ala zai ba shi takobi ya ce to bismillah ka yi tsamaran yaƙi da ni, kamar yadda Abdullah bin Abbas ya faɗa a tafsirin aya. To saboda haka riban nan da take da wannan sharrin, wanda babu abun da ya fi ta sharri ba, ba wani abu na haramun da za ka ga a cikinka wanda ya fi sharri kamar riba. Wani ya zo ya samu Imam Malik ya ce ya Malik, ni na rantse da Allah na ce wani ne ya sha giya, sai yake ta dinga yake ta abubuwa na hauka. Sai ya rantse da Allah ya ce idan akwai wani abu da mutum zai sa a cikinsa mafi sharri fiye da giya mata ta kasa ku. Shi kenan da ya faɗi wannan maganan kuma sai shakka sai ta kama shi, sai zai samu Imam Malik ya ce shi fa ga abin da ya yi. Ya ce idan akwai wani abu da mutum zai sa a cikinsa mafi sharri fiye da giya to matarsa ta kasa ku. Ya faɗi maganan da yana shakka, to yanzu akwai ne ko babu? In akwai matarsa ta kasa ku, idan babu kuma matarsa ba ta kasa ku ba. Imam Malik ya ce to ka je sai gobe ka zo ka karbi amsa. Domin an ba Imam Malik asali ne sai ya bincika. Shikenan Imam Malik ya dinga karatu Al-Qur'ani tun daga Baqara daga Fatiha yana tabin ayoyi ya gani ko akwai abin da ya fi ne riba sharri, abin nan giya sharri. Sai mutum ya sake dawowa ya ce yaya sai ta aje ka dai ban gama bincike ba. Har sai Imam Malik ya iso kan ayar riba. Imam Malik ya ce masa tasaffatu fi kitabillahi wa sunnat rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa lam ara shay'an asharra min ar-riba li anna allaha qad azina bil harbi fi. Yace na bincika qur'ani daga baqara har na bincika hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, kaza Imam Malik kodolwa ne hadisi, idza zukira al-hadith fa malikun najmu, kin aje hadisi Imam Malik sauraro ne, yace ya bincika hadisi manzo Allah bai ga abu mafi sharri kamar riba ba, saboda Allah ta'ala ya yi sanarwa cewa duk mai cin riba akwai yaƙi tsakaninsa da shi in an yi tashin alkiyama. Fa adanu bi harbin minallahi wa rasuli, saboda haka ya ce matarka kawai ta kasu, dole ka rabu da matarka. To wannan abu ya yaɗu a duniya ko ta ina alama ce ta tashin alkiyama, abinda bayin Allah suke gudunsa yanzu musulmai kuma har warwasonsa suke yi. Har warwasonsa ake yi saboda mai dukiyarka za ta ƙaru ba tare da ka sha wahala ba. In ka je ka ajiye kuɗinka a banki ko ka sai shiya a banki, nan da nan sai a ce sun zama miliyon kaza, kana zaune a gidanka, amma ka manta da azabar Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke jiran ka in an yi tashin alkiyama. Yana daga cikin alamomin tashin alkiyama shine zuhurun ma'azifi wa istihlaliha, wato bayyanan kide-kide da molaye, kuntuki, goge, garaya, kiɗa da kuma halatta su, alama ne na tashin alkiyama. Hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayakunu fi akhir ummati unasun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif, a ƙarshen duniya za a yi wasu mutane wanda za su dinga halatta zina, su dinga halatta sa tufafin al-hariri, su dinga halatta kike-kike da wake-wake, su ne al-ma'azif. To wannan ya bayyana ko bai bayyana ba? Ya bayyana. Ko kwanan nan ma na ji wani malami yana cewa wai kiɗa bai da hukunci wai. Wai bai da hukunci. Idan aka yi zikirin Allah, aka yi kiɗa, aka yi zikirin Allah, aka yabi manzon Allah, to wannan abu mai kyau ne. Kiɗan ta zama zikiri, ta zama yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kuma aka yi kiɗa, aka yi ashar, aka yi zage-zage da batsa, to wai kiɗan ya zama batsa. To yanzu zage-zage da batsa, ai ko babu kiɗa dama haramun ne ko? Shi kuma zikirin Allah da yabon manzon Allah ai halal ne. To kiɗa wai bai da hukunci, yana bin ne abin da aka yi shi kenan. bayan manzala ta sallama ubangiji ta alama ya haramta waka da kiɗa yace wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi yudilla an sabilillah daga cikin mutane akwai mai sayan waka al-ghina waka na kiɗa don ya bada mutane daga tafarkin Allah haka Abdullahi bin Mas'ud ya fassara wannan aya yace wanda yace ba haka bane yazo mu yi tsinene ne ya da shi man sha abahu haka yace innahu al-ghina to amma yanzu an samu wasu mutane kuma Imam Ahmad Imam Abunnan Abdullahi bin Mas'ud yace al-ghina'u yunbitu an-nifaq waka da kida yana gadar da munafurci a zuciyar mutum Imam Abu Hanifa yace innama yaf'aluhu al-fusaqu indana fasikai ne suke yin waka da kida mu a wurin mu mutanen kirki ba sai kuma haka ne a Najeriya sai dai kwanan nan da ake son ayo abun kuskure ma kigenan kowa sai kuma ko a cikin su ma masu yin kalura mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba saboda haka sai manzala ta ce a ƙarshen duniya kuma da a samu masu halattawa haramun ne amma a samu masu halatta shi to wannan yazo ana fakewa da addini masu waka na ƴan siyasa masu waka na ƴan filafinai masu kiɗa da waka da yabon fasikai su ne yanzu suke kiɗa suna yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya halatta an cakuɗa naman alade da na akuya kuma duk gaba ɗaya ya halatta a ci idan zikiri halal ne to kiɗa kan haramun ne amma wai an cakuɗa shi wai shikenan ya zama halal to ka je ka da naman alade da akuya ka ci don an ce halal ne kaga ba halal bane to amma idan mutum ya zo da bid'a sa wai dole sai ya sama mata hujja to wannan alama ne na tashin duniya sannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kasratul qatl wato yawan kisa a kashe wannan a can a kashe wannan a can wannan ya bayyana ko bai bayyana ba ya bayyana ko ina ana kashe musulmi yanzu a duniya ko ina musulman ma suna kashe junansu musulman da kansu mutum zai tsamara ya kafurta dan uwansa ya kama dukansa ko kuma haka kawai ya kama kashe dan uwansa balle tana kuma kafure ko ina dukan musulmai suke duk duniya kullun yaki yake ko ina sai ka ji akwai inda ake yaki akwai kasashen da an yi shekara 50 kamar Falastin ana yaki to wannan alama ce ta me kai Falastin ya kai shekara 60 ana yaki wani tun ba haife shi ba ran haife shi yayi jikoki ana nan ana yaki a garin su to wannan alama ce ta tashin alkiyama yawan kisa kana cikin tafiya a Lagos sai ka ga gawa kawai a gaban ka kowa na tsallakewa yana wucewa je da dire aka kace shi ba san waye kace shi ba haka ake a ko'ina a kare mutane a kashe su a kwace dukiyarsu wannan alama ce ta tashin alkiyama saboda haka duniyar nan ta kusan tashi kawai in za ka shirya ka shirya yana daga cikin alamomin tashin alkiyama taqarubu zaman wato kusantuwan zamani gari na wayewa sai ka ga dare yayi dare na yi sai ka ga gari ya waye ramadana yana karewa sai ka ga tuni kuma ramadana ya zagayo juma'a kana sallar juma'a jin kana sai ka ji juma'a ta sake zagayowa wannan alama ce ta mai tashin alkiyama ya bayyana ko bai bayyana ba ya bayyana idan ka kawo abu lokaci bayan wata kaza ko kwana kaza ko shekara kaza nan da nan sai ka ga abun ya zo sai ka kamar kistawan a cana abu ya kare kawai to wannan alama ne ta tashin alkiyama amma da zamanin yana da albarka sai ka dade ka ga kwanaki ba su ja ba amma yanzu zamanin ne Allah ya cire masa albarka sai ka ga nan da nan kuma kwanaki suna ja kawai yanzu sai ka ga ai shekara an yi kwana ɗaya an yi sati an yi wata an yi shekara an yi shekaru mutum yana yaro yanzu sai ka ga ya tsufa kuma da yana yaro karami yana baba baba yanzu a zo ana ce masa baba shikenan shi ma zama dattijon anguwa wannan dukkaninsa alama ne na tashin alkiyama taqarubu zaman kusancin zamani yana daga cikin alamomin tashin alkiyama taqarubu al-aswaqi duka wannan ya tabbata hadisi ne ingantattu wato kusantuwan kasuwanni idan ka dauke shi a zahirin sa in an yi kasuwa nan can ma sai ya zama kasuwa can ma sai ya zama kasuwa yanzu idan ka je wasu garuruwa cikin anguwanni ma kasuwa ne ko ina an bude shago layi layi ka je ka gani yanzu a Saudiya in ka je ko ina ma kasuwa ne kawai da kasuwannin da layuka ko ina ya zama shaguna idan ka je a nan ko ina in ka je Kano ko ina ya zama kasuwa kana zuwa wannan kasuwan ga kasuwa a gaba ga shaguna hanyar da kake bi ma titi ko ta ina kasuwa ne haka nan a kowane gari wannan alama ne na me na tashin kiyama wasu suka ce ba wannan ma'anan ake nufi ba ma'anan shine kasuwancin zai zama bayi da sirri idan kasuwa bayi da sirri bayi da riba duk harkar da kake yin ba ta da sirri ba za ka ci ribanta ba to za ka ci kowa ya san yadda ka siyo ya san a inda ka siyo shigana zai zama ɗari wanda za ka ci kaɗan ne. To ma'anansa yanzu kai kana zuwa Kano ka siyo kaya, lokacin babu handset, babu ma waya, sai ka tattaka ka je Kano ka siyo kaya ka zo nan Jimeta, duk farashin da ka faɗa sai a siya, don ba a san Kano wani hali take ciki ba. To yanzu kuma akwai waya, shikenan kana sai da kayanka a Jimeta, an yi waya a Kano an ji labarin farashin kayan kafin a zo a siya kayanka a Jimeta. To wani sirri za ka samu, wani riba za ka samu? Ko kuma kana zuwa Kano ka siyo a kamfani, ka kawo Jimeta ka siyar ka ci riba, saboda ba za a iya zuwa kamfanin a siyo ba sai a zo a yi kamfanin a Jimeta. Shikenan sai ka je ka siya a Jimeta. Idan da kana cin naira 200 yanzu za ka dawo cin naira 100, kai wani ma naira 50 ta ije shi, dole ka dawo cin ribar naira 50, wani naira 20. Sai ka ga an sai da kaya mai tsada ribar naira 20 ko naira 10 ko naira 30. Me ya kawo wannan takarubul aswaq? Kai wani a cikin kasuwan ma wani dila sai ya zo ya bayyana, yanzu lalura dole ka saya a cikin kasuwan, don in ka je Kano ma a wannan farashin za ka saya. Shikenan yanzu kuma to idan ka zo ka saya a wajen wannan mutumin, wani mai saya a wurin ka in ya gano mutumin sai ya zaga ya je saya a wajensa, ka ga naka kenan za ka samu matsala, ko naira 50 ka tsora shi ya masa tsada. Wani dan uwa ka makwacin ka shi a nan ya saya, kai a Kano ka je ka saya, kai in baka ci naira 100 ba to baka ci riba ba, shi kuma ko naira 20 ya ci ya ci riba, saboda bai taka ya je Kano bai biya kuɗin mota ba, kai ma dole ka dawo kana saya a nan. To sai ya zama na gaba ɗaya abubuwan babu sirri shi ne takarubu ne al'aswa, ka siyo kayan ka tun yana tsada, kana sayarwa kana ɗan cin riba, yanzu kaya ya faɗi a Kano, tuni sai a yi waya a ji labarin na Kano ya faɗi, kawai kanka an kara labari ya kewaye kasuwa, dole ka karya kayanka ka siya, kaga babu ne, babu sirri shi ne takarubu zama. Ko kuma akasin wannan ka siyo kaya da arha, mutane suna zuwa suna siya da arha, kawai sai ka buga waya Kano sai a ce ai farashi ya tashi, yanzu kayan ya ninka kuɗi, kawai sai ka ƙara wa kayanka kuɗi, nan kuma wanda zai siya shi ne mai shi ne zai siya da tsada. To wannan shi ne ma'anan takarubu al'aswaq, shi yasa kasuwancin yanzu sai ka ga bai da albarka irin na da. Yanzu kafin ka samu jari sai ka sha wahala ba kamar da ba ne, amma da akwai sirri a harka. To duk mai kawo haka shi ne duniya ta zo ƙarshe, albarka yana ta fita abubuwa da yawa. Yana daga cikin alamu na ƙarshen zamani shi ne bayyanan tsiraiti. Manzala ta suna yake satakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyatun ariyatun, a ƙarshe al'umma ta za a samu mata wanda suke gashi da tufafi amma tsirara suke tafiya. Shikenan sai ka ga wata ta sa ɗan ɗangalallen siket rabin cinyanta kawai, duk kwabirinta da cinyoyinta a waje, gaba ɗaya hannayenta da kafaɗanta a waje, wata ma gajeren wando za ta sa tana yawo, wata kuma ta sa kaya leɓe-leɓe, gashi ta sa sutura amma ana kallon fatan jikinta, ana kallon yadda gaɓɓanta suke motsawa. To wannan su ne kafiyatun ariyatun, sun sa tufafi amma kuma me kamar ma babu tufafi. To wannan alama ne na ƙarshen zamani, yanzu wannan ya bayyana ko bai bayyana ba? Ya bayyana. Ko ina ka fita a duniyan nan, inda ba a Saudiya ba ne, sai ka ga tsiraiti, sai ka ga mace tsirara suna tafiya, amma hukumar Saudiya ta yi maganin wannan, duk matan da ta fito babu lullubi to za a kama ta a je a ladabtar da ita. Sukan ma fiskan ma ba a yadda mace ta fito fiskanta a waje ba, in dai 'yar Saudiya ne ta fito ba ta rufe fiskanta ba to sai an kama ta, sai dai ka ga baƙin abu yana tafiya kawai. Amma a lokacin aikin hajji ko umra sai a yi sassauci, saboda 'yan wasu ƙasashe suna zuwa, su ɗin 'yan ƙasashen za su iya buɗe fiskansu, amma mace ba sai ta shigo da tiket ta shigo ƙasar Saudiya ba. Saboda haka za ka shiga jirgi da mata daga Misira, mu mun gani wannan da idonmu, daga su sai ɗan tiket ko kuma dogon wando da ɗan shirin, amma jirgi yana fara alamar zai sauka a jirgin, sai ka ga sun buɗe da kansu suna ta ɗebo hijabi suna ta damfarawa, sai ka ga baƙin abu kawai a gabanka, ba ka ganin jikinta ko kada sai ta sauka a haka. Kuma za ka shiga da ita jirgi daga Jidda ko Madina za ku tafi Cairo, tana cikin baƙin kaya, amma wallahi idan kuka sauka a jirgi ba za ka gane ta ba. A cikin jirgin ana barin Saudiya ta fidda kayanta gaba ɗaya, yanzu ta zanzare ta sa ko kuma ta sa ɗan sikin, don kuka sauka kuna fita a jirgin sai ka ga kamar ba su ba ne, wanda duk mun gani da idonmu. To ko ina kai yawo a duniya za ka ga wannan tsiraitin, sai dai Saudiya. Wannan yana daga cikin me darajar Saudiya da falalan da Allah ya musu na cewa hukuma tana kare addini, don hukuma ne kawai ta isa ta sa wannan doka. Amma mu yanzu a nan ƙasar ya kake gani, ko ta ina tsiraiti za ka gani? Ballantana idan ka je kudu a arewan ma yaya, ballantana idan ka je kudu. Wannan alama ne na tashi alƙiyama. Yana daga cikin alamomin tashi alƙiyama wato tafiyar mutanen kirki bayan Allah na gari su yi ta mutuwa, ga abu salihin, yanzu idan ana baka kissan bayin Allah na gari na da sai ka ga yanzu kamar ba mutumin kirki to haka ne kuma in wannan ba Allah ya tafi yanzu ba za a samu irin sa ba in wannan ya tafi ba za a samu irin sa ba to dama duniya magana ta sama ce la taqumu sa'atu illa ala ashrarin nas alkiyama ba ta tashi sai a bisa ashrarun mutane duk bayin Allah na gari sai sun tashi tukun sai sun bar duniya kafin alkiyama ta tashi to yanzu mutane na garin bai wuce ka kirga su ba wani da wani da wani da wani duk mutane duniya kawai suka sa a gaba da sabon Allah mutane na gari su ne kaza bayin Allah na gari tafiya suke mutuwa suke ba a samun wasu irin su ba a samun namayin su in wannan malami bayin Allah ya tafi ba za a sake samun wani irin sa ba idan wannan mai ibada mai tsoron Allah mai amana ya tafi ba a samun mai amana irin sa saboda haka mutane na gari kullum tafiya suke sannan yana daga cikin alamomi na takin alkiyama mautul fujaati wato mutuwa ta kwatsa wato mutuwan da babu shi haka kawai sai a ji wani yaro wato da akan yi jinya ne sai a dare ana jinya wani bai da lafiya shikenan sai a ji yaro ko kuma a je wajen yaki amma yanzu kawai kana wayan gari sai a ce maka wani fa yaro wani yaro jiya nan muka yi hira da shi jiya nan muna tare da shi da dare amma da safe kuma an ci yaro to wannan alamar menene alamar tashin duniya ne duk mutane yawanci akwai hawan jini a tare da su in hawan jini ya tare cikin awa daya sai kaga mutum ya bar duniya to wannan shine mautul fujaati mautul fujaati mutuwa ta kwatsan yanzu abinda ake yi kenan a duniya ko ina ka je ko ne gari sai ka ji wani ya rasu wani jiya muna tare da shi ko tazun nan muna tare da shi ko shekaran jiya amma kuma yanzu ya rasu ba a mutuwa irin ta a hankali to wannan mautul fujaati wato ba sharri bane a cikin al'umma amma kuma alama ne na tashin alkiyama manzo ya inganta a hadisi ingantacce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mautul fujaati rahatun lil mu'mini wa aqdatu asatin lil fajir wato mutuwa ta kwatsan futun mu'mini ne indai mutum bawan Allah ne to mutuwa ta kwatsan alheri ne a wurin sa kaga ne kuma wahalan da zaka sha na jinya da bakin cikin da zaka shiga da tararradi da radadi na rashin lafiya da tunanin zan mutu duka Allah ya dauke maka shi kawai ya dauki ranka kuma aljanna zaka tafi to idan mutum mutumin kirki ne wannan alheri ne a wurin sa amma in mutumin banza ne mazala ta sama yake akazatu asafin ne lil fajiri wato riko ne na kushi ga fajiri shi fajiri yayi mutuwa ta a hankali yafi maka alkhairi akan mutuwa ta kwatsam mutum ne mai sabon Allah kullum sai rashin lafiya ya kama shi idan rashin lafiya ya kama shi zaka ga yana kuka yana komawa zuwa ga Allah ta'ala idan yayi doguwan jinya in Allah ya taimake shi sai kaga yayi ta istighfari ya tuba daga laifukan sa kai yayi ta ayyuka mana alkhairi shikenan a karshe sai mutuwa ta zo ta dauke shi cutan kanta kafara ne sannan kuma ga tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala shikenan jinya sai ta zame mata alkhairi amma idan Allah ba nufin sa da wannan alkhairi yana tsakiyan fajircin sa da sabon Allah sa sai Allah ta'ala sai ya dauke shi kaga bai mai na dama ba bai istighfari ba bai samu ladan jinya ba to saboda haka idan mutum mai sabon Allah ne sai dogon jinya to wannan akwai alamar alkhairi a tare da shi don Allah ta'ala ba shi daman ya tuba ne amma in Allah ya dauke shi fat to wannan alamar me alamar Allah ya fushi da shi ne saboda haka a ba shi ma daman ya tuba ba zai je lahira ya je dandana kudansa amma mutumin kirkin Allah ya dauke shi fat to wannan ya futar da shi wahalan duniya ne da bakin ciki da wasu tunani da sauransu in kuma ya dogon jinya sai ya zama wannan kuma karin falala ne wanda zai samu na kafara na wannan rashin lafiyar da yayi ubangiji subhanahu wataala ya tsara mana imani ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu yi kombinta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kunni santanta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
rahman rahim wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tambaya da farko ke cewa mala ya matsayin sanya niqabi a musulunci wanda mata suke sawa su rufe fuskansu da shi idan sanya wannan niqabi ya halatta a musulunci to shin malam yana halatta in takurawa wacce nake son in aura ta dinga sanyawa ko kuma dole sai na aure ta sannan in sa ta dinga sanyawa
niqabi abinda ake cewa niqabi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala niqabi shine abinda ake sawa a fuska a rufe fuska kamar yadda matan Saudiya suke yi shine na cewa me matsayin sa a musulunci sannan kuma zai iya takura matan da yake nema ta sa niqabi. Sa niqabi a rufe fuska malamai sun yi sabani, wasu suna ganin wajibi ne, wasu suna ganin mustahabi ne, ba wajibi bane. Kuma ni abin da yafi nitsuwa a wurina ba wajibi bane mustahabi ne, domin shine fassarar magabata illa ma zahara minha sunti alwajhu walkaffai wato wala yudina zinatahunna illa ma zahara minha. Kasu bayanar da adon su sai abin da ya bayyana shine fiska da ainihin tafin hannu bai zama wajibi mace ta rufe shi ba, amma mustahabi ne ta rufe. Tunda haka ne mustahabi ne ta rufe fiskanta, rufe fiska sai ya zama na wato ainihin aisa niqabi sai ya zama mustahabi ne ba wajibi bane. Amma wasu daga cikin malamai sun tafi wajibi ne, musamman ma malamai Saudiya galibi sun tafi cewa wajibi ne, shi yasa ma hukumar Saudiya ta lazimta wa mata su dinga sa niqabi. Amma Sheikh Nasiruddin Albani shi ya tafi cewa mustahabi ne ba wajibi bane, har ma ya rubuta littafi akan raddi akan wanda yake wajibi ne. Almuhimmu mustahabi ne idan mace ta sa haka aka fi so, idan bata sa ba za a ce don me yasa bata sa ainihin niqabi ba, amma dai mustahabi ne kuma shine yafi kamala. Amma matar da kake nema budurwa baka da daman da zaka lazimta mata ka ce ka sa niqabi, domin baka riga ka aure ta ba, ba za ka lazimta mata ka rufe fuskanta ba, amma idan ka aure ta kana da daman ka ce ka sa niqabi. Na
a ga tambaya na gaba, yana tambaya shi malam da Allah menene ingancin wannan hadisi din, wai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya zama mutum ya zama mai kulawa da al'auransa saboda iyali shi. To shi wannan hadisi din ban san ingancin sa ba, kuma ban fahimci hadisi din ba. Bayan haka kuma yake tambaya irin magungunan da maza suke amfani da shi don ƙarin ƙarfi na jima'i, shin irin wannan magunguna kan musulunci ya yarda da shi ko kuma haramun na musulunci? Hadisin cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mutum ya zama mai kulawa da al'auransa saboda matarsa bayan kowane kwana 40.
Saboda matarsa. To wannan ina gani ya faɗi tambayar ne yanda ba za a gane me yake nufi ba. Ina ji wannan yana nufin asking gaba ne ko? Amma ya kula da al'auransa kowane bayan kwana 40, wannan maganar ba ta da ma'ana. Abinda dai manzo Allah ta sama ya ce ifaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminu. Ka kiyaye al'auranka kar kowa ya gani sai matarka ko baiwanka. Kaga ita ba wani kiyaye al'auranka da zaka yi dangane da ita. Amma hadisi ya tabbata cewa mutum ya dinga aske gashin gabansa. Aka tambaye sa bai zuwa kwana nawa suka ce manzo Allah ta sama ya musu iyaka, ba duk bayan kwana 40 mutum ya dinga aske gashin gabansa. Na'am. Magunguna da maza suke sha, idan akwai bukatar su sha babu wani laifi, in bukata ta kama a sha. Amma in bukata bata kama a sha ba, kar ka jawo kanka rauni, ka bar ka a ɗabi'anka a yayin da kake shi yafi. Amma idan mutum ya yi rauni akwai bukatar ya sha magani na maza, babu laifi, idan ya sha shari'a bata haramta ba, tunda alkhairi yake son ya yi ba sharri ba.
A wannan cikin kamala ya halai mutum ya ɗauki bashi a cikin kuɗin marayu da aka bashi a jiya, ya yi wani amfani da shi in ya samu sai ya mayar musu?
Baya halatta, domin wannan hanya ce ta cin kuɗin marayun ai, in baka samu ba kuma ba. Saboda haka kuɗin marayu ka je ka saya musu kadara ko fili ko gida shi ya fi maka zaman lafiya. Yana ajiye da sunansu, ko bayan ka mutu za a ce wannan nasuwani ne, kuma yana ci gaba da yaduwa, ma'ana yana ƙara kuɗi duk lokacin da aka samu daɗuwar zamani. Saboda haka sai ya zama da ka musu gata ne suna girma, ka nuna musu ga kadarorinsu nan. Amma ka rike musu kuɗi, dole fa za ka dinga cirewa kuɗin zakka in sun kai zakka. Sannan tsautsayi zai sa ka taɓa kuɗin nan, kila ba lallai ka samu ka mayar ba, sai ka shiga cikin wanda suke cin dukiyar maraya, wanda Ubangiji ta halaka cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Masu cin dukiyar maraya da zalunci suna cin wutan jahannama ne, wato suna cin ainihin wuta ne a cikin cikinsu, kuma za su shiga cikin wuta ta jahannama mai buruwa. Na'am.
Yace shi malam bayan mahaifinmu ne ya Allah mishi rasuwa, to sai ya bar islamiyya ko gida a matsayinsa da kasu jariya, to sai dai daga cikinmu sai ya zaga sai ya sayar da wannan sadaka jariya da ya bari din. To shi ne yake tambaya, shi malam ya halatta ne in zaga in karɓi rabona cikin abin da ya sayar?
Ai, ba yi da rabo shi ma ballantana kai da za ka zaga kuma ka ci rabo. Idan mutum ya bar gida ko makaranta ko masallaci fi sabilillah, wannan ya bar shi waƙafi ne na Allah ne, shi ma kansa ko yana raye bayi da daman da zai sai da wannan gidan ko masallacin, ballantana kuma gaman magajansa, saboda haka ba da gaskin gado. Wannan wanda ya sayar wajibi ne ya je ya mai da wannan gidan, ya mero mai kuɗi, kuɗinsa gida yana nan na Allah ne, za a yi amfani da shi fi sabilillah. In makaranta ce tana nan ta Allah, ba ta kowa ba ne mai ita ma ba da iko da ika, ko da yana raye. Saboda haka wannan kuskure ne. In kuma ya ƙi ya mayar, akwai hukuma ta adalci a kama shi, a kwace wannan kuɗin, hukuma ta sashi, dole ya biya wanda ya sayi wannan makarantar a mayarwa ainihin Allah subhanahu wa ta'ala, kayansa ba na kowa ba ne, a cigaba da karatu.
Ya ce shi ya ga ana riƙe Alƙur'ani ana tahajjudi da shi, to shi ne yake ganin shi ya halatta shi ma ya ɗauki Alƙur'ani ya dinga yin nafilfili da shi har zuwa subhi.
Amma nafila kai kadai, idan baka da hadda Alƙur'ani, in ka riƙe Alƙur'ani kana karantawa babu laifi, kana ta bin Alƙur'ani kana karatu, in ka zo ruku'u sai ka rufe ka ajiye, wannan ba matsala. Amma idan kana bin tahajjudi alaran ma yana karatu shine limamin ka, babu amfani ka rike Qur'ani, don wannan kana neman ka rutsa kanka neman ka tsaya kawai ka taurari qira'an yanda malamin yake, kawai limamin qira'an ta shige ka ta maka tafsiri, ba za ka yi ta fama da takaddu bane kana ta faffallewa duk ka shagaltar da kanka da ainihin fama da takaddu ko rike wani abu, kuma za ka bar sunna ta kabalu ba tare da akwai bukata ba. Kuma har ma idan limamin ya bata dan kadan zai iya dawa ya gyara ma, ka dinga zabarba biya kana kokarin ka gyara masa. Idan ka je masallacin mana ta ji za a ga wani a safin baya yake yana riƙe da Qur'ani ba alarama ba ne, amma illiman ya bata za ka ji ya kwale kira, sai ya ce da wai shi zai gyara wa liman, sai kaga masallaci duk ya ruɗe ko ta ina wanda ba ma addata ba kuma wai za su yi gyara. Saboda haka abin da ya fi ka aje Alƙur'ani ka riƙe kirjinka ka dinga tadabburin ayoyin da ake karantawa kawai su maka tasiri a zuciyarka, ce fi alkhairi. Na'am.
Don Allah malam a gaya min sunan sharhin aqidatu tahawiyya da yafi wanda zan yi saya, sannan littattafan sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Sharhin aqidatu tahawiyya wanda yafi kowanne shi na Ibn Abil Iz, sunansa kenan sharhul aqida at-tahawiyya na Ibn Abil Iz, akwai mujalladi ɗaya akwai mujalladi biyu. Kuma tahqiqin da yafi kowanne kyau na wannan littafi shi ne tahqiqin Abdul Musin At-Turki da Shu'aibu Arnaud, su biyu suka masa tahqiqi, shi yafi kyau, ma'ana suka fitar da hadisan suka faɗi ingancinsu suka yi tahqiqin nasu, shi yafi. Mai bi masa kuma shi ne na Sheikh Nasiruddin Albani, amma na wa'innan mutane ya fi na Sheikh Albani kyau. To da haka sharhin aqidatu tahawiyya wanda yafi kowanne kyau shi ne sharhin Ibn Abil Iz, kuma shi ne ma yafi shahara, mutane suka san shi. Sannan kuma ka nemi tahqiqin Abdul Musin At-Turki da Shu'aibu Arnaud, in baka samu ba kuma kowane tahqiqi sai ka tsaya. Littattafan sira kuma suna da yawa, akwai sira ta Ibn Shihab wanda mujalladi shida, duk da wasu sun mai da shi katon mujalladi guda ɗaya. Akwai asira annabawiya na Ibn Kathir mujalladi hudu. Akwai abun Ar-Rahiqul Maktum na Barakfori mujalladi ɗaya. Sannan akwai asira annabawiya min masadiriha al-aqaliya, na manta wanda ya wallafa shi. Akwai kuma asira annabawiya as-sahiha, shi wancan mujalladi biyu ne. Asiratu annabawiya min masadiriha al-aqaliya, ya yi bayanin ingantaccen sira da wanda ba ingantacce ba. Sannan kuma akwai asira annabawiya as-sahiha, shi ma ya zaɓo ingantattu abubuwan da suka inganta a cikin abin da aka faɗa na sirar manzo Allah sallama ya bayar. Sannan akwai sira na Imamu Nawawi Tahzibu Sira. Akwai kuma kowane littafi ka shiga na littattafin hadisai sai ka samu sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka na littattafin tafsirai cike suke da sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma wa'ancan dai su ne littattafai wanda aka yi su saboda sira, akwai wasu da yawa wanda yanzu ba zan iya tuna su ba. Na'am.
Je tambaya na gaba take cewa ni ne sace na yi aure ina gidan miji, amma mijina yana hana ni zuwa anguwa. Idan na tambaye shi zan yi ziyara wajen uwana ko wurin mahaifiyana, sai ya hana ni zuwa, amma ba kullum ma nake tambayen shi ba, don ba wuri ɗaya muke da yan uwana ba. To malam, menene shawari a kai ga kuma ya falalan ziyara da aka faɗa na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam?
Shawari shine in dai bai baki izini ba kar kije, amma shi mijin kuskure ne wannan, in dai zai hana ta zumunci zuwa ga iyayenta ko yan uwanta. Shari'a ba ta ce a hana mace zuwa zumunci ba, abinda aka ce kawai kar su yi fita irin fitan jahiliya, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrana tabarruj al-jahiliyyati al-ula, ku zauna a gidajen ku kar ku dinga fita irin na jahiliya duk lokacin da ta ga dama sai ta fita kamar mai yancin kanta kamar ba ta da miji ko kuma ta dinga fita ba irin shiga na musulunci ba ta fita da ainihin tsireci tsireci wannan shi aka nan amma ziyartar ƴan uwanta da iyayenta wannan ai wajibi ne zumunci ne dole ne ka barta ta dinga ziyaran su bai kamata ana ta ziyara ba amma ba duk lokacin da take za ta je anguwa ba kuma ya kamata a ce ka barta ta je sai idan ta kama ko kuma zumunci irin wannan na'am
a wannan cewa ce wai yayana ne ya aike ni in dauko mishi tsumman da yake kan bola shin in na dauko masa ina da laifi amma dai a yanzu dai ban dauko ba ina ga wasu kila ko
tsumman kan bola kam ai ba laifi ya amfani da ita ko sai dai idan zai tsaki ne ka tabbata tsaki zai wannan bai halatta ka dauko masa ba amma in zai goge wani abu ne ko takalmin sa ko baburin sa ko wani abu ko motar sa wannan ai ba damuwa bane amma idan yace da daddare daidai sha biyun dare ko karfe biyun dare ka je bola ta wuri kaza ka je tsakiyar bolan ka tona ka kin ka samu tsumma ka fito min da ita to kaga wannan daga jiya ne ta siffanta wannan abu da ka san tsadi zai yi wannan ba halatta ka je ka tire na'am
a wannan cewa mallam akwai kesoci ne mace da miji da suka musulunta sannan kuma suka ci gaba da zama auren su tun wanda suka daura lokacin da suke cikin kristanci tun da su musulunta za su sake daura aure ne ko kuma wancan auren da za su ci gaba da zama
idan mutum ya musulunta shi da matarsa suna nan akan auren su na da kuma duk malamai sun yi ijimai akan wannan so da duk wanda suka musulunta a zamanin maza za ta suna ba wanda maza Allah ya bata auren sa sai dai wanda ya zo da mata fiye da hudu kamar gilanu ta kafi ya zo da mata sun kai goma ya ce ikhtar arba'an wa farik baqiyahunna ka zaɓi hudu daga cikinsu duk sai suka musulunta kuma ka zaɓi hudu daga ciki ka rubu da sauran don ba dama mutum ya rike mata fiye da hudu amma ba a sake kawar auren auren ya yi na
mai tambaya na yau kisa shin mutum ne shin malam mutum ne zai cire zakka na dabbobi sai ya ɗauki wannan dabba ya baiwa babbansa suka shirya akan ya je ya sayar idan ya samu sama da abin da ya fada idan ya samu sama da abin da ya fada sai su raba riba
to ai mun sha bayani irin wannan mutum idan ko ya zama wakili ko ya zama mai kasuwa amma za ka zama wakili kuma dan kasuwa ba idan na ce ka je ka sayar min kaya na zan biya ka lada kaga ko nawa ka sayar zaka zume zaka kawo mini in ka kawo mini sai in biya ka ladan sayarwanka ko kuma in ce na sayar maka wannan kayan bashi dubu kaza kai kuma idan ka je duk riban da ta tsoruta ka ne in an yi azara ma kuma kai kai azara ni dai kudi na nake so a wurinka wannan shine kasuwa amma in ce na baka farashi kaza duk abin da ya tsoro naka ne to wannan ba halatta a shari'a domin ka'ida ta shari'a shine al-ghurmu bil gunni al-kharaj bil thaman mai daukan asaran abu shi yake cin riban sa in dai ba za ka dau asaran abu ba za ka ci riban sa ba saboda haka idan abun ya je ya halaka kaga kai baka riga ka sai abu ba naka bane shi mai kayan shi ne zai yi asara to ya za a yi kai kuma ka je ka ci riban kayan shari'a ba ta baka wannan daman ba da kai ne za ka dau asaran kayan sai ka ci riba ko ma'anar ka dau asaran kayan shi ne ka saya ko da bashi ne tun da baka saya ba to wanda yake da kayan nan shi ne zai dau asaran sa saboda haka shi ne zai ci riban sa to da haka sai dai ka je ka sayar masa duk yanda ko ya baka farashi abun da ya tsoro ka kawo masa gaba ɗaya har da abun da ya tsoro riban sa ne daga baya baka ladan sayarwanka na'am
a wannan yana tambaya ne akan yanayin lokaci yace mallam har yanzu akwai rikitarwa dangane da abun da ya shafi lokacin sallah musamman la'asar da magariba a musamman sallar la'asar din nan zaka zo su suna cewa wai mutum zai riga kafa kamar taku shida ne wasu su ce bakwai wannan abu yana rikitar da mutane musamman magariba da isha din yake kuma ne ƙara jaddada lokacin sallah ne
to ai magariba lokacin ta bai ne yake ne faduwar rana ne sai sai ba a rikici a sallar magariba yana da wuya masallaci kaga an je an yi sallar rana ba ta fadi ba amma sun san lokacin na canjawa inda ana yi karfe 6 yanzu zaka ga 6 da wajen rabi ake haka nan isha sai shafaki ya fake idan ka duba yamma ka tabbatar cewa babu wannan jajajajan amma in garin ka akwai wuta ba zaka iya ganewa ba ke sa ka ce akalla a samu awa daya ko minti 50 akalla ko kuma son samu awa daya kamar yanzu Saudiya ka'ida awa daya tsakanin magariba da isha kafin a kira sallah suna ba da minti 15 kuma a saurari jama'a su zo masallaci sai ka bada wannan gafin la'asar kuma inuwanka ta kai daidai tsawonka shine kai awu taku bakwai amma za ka cire rabin takun wanda ka tsaya a kansa wannan rabin ba za ka lissafa da shi ba don inuwa ne wanda ta bi jikinka saboda haka na gaban wanda ya karkata din shine wanda za ka cire wanda ya wuce ainihin banda wanda ka taka kenan ka cire rabi sai ka cire rabin takun da ka taka idan ka taka guda bakwai shine inuwanka ta yi daidai tsawonka lokacin sallar la'asar ya cika ya shiga na'am
a wannan ke cewa malam mun ji ka halarta makarantar matan aure ciki ma har da islamiyan dare to ka tuna fa malam makarantun da makarantun nan na matan makarantun matan su suke makarantun ka tuna fa sanya matan ake a gaba a dinga musu muzurai to ya za a yi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ko cire idanunku daga matan da ba naku ba yake cewa wai malam kalubalen ku
wannan takarda a turo mini takafin a karanta ta da yana so yake karanta ta ne don ya ce min kalubalen ka ko ce takarda a karanta ta ko da kalubalen ta na ake yi ni ban damu ba abin da nake da hujja a kansa shine zan tafi akai abin da ba da shi kuma an fadakar da ni in kuskure ne zan gyara kuskure na karantar da matan aure mazala taslima muka ce shi ya fara kuma sahabbai ma sun yi magabata sun yi ni muka ce har Sheikh Usman bin Fodi ya littafi guda tambiyo da ikhwani ala ta'limin niswani domin lokacin da yake karantar da mata mata suna zuwa wa'azin sa a gefe suna zaune sai wasu ƴan adawa suka yi masa ta cewa ai yana cutanya maza da mata wani ya masa baiti wajen guda 30 yana masa raddi akan haka shige ya sai meka Abdullahi Gondu ya ce ka karanta ka masa raddi Abdullahi Gondu ya masa raddi shi ma bai tuttuka kamar yadda ya masa baiti kuma a bisa wannan awon wa'annan bai tuttuka ya masa raddi cewa ga dalili kuma mu ba muna tuɗanya maza da mata bane saboda haka kamar yadda ya halatta mace ta je masallaci ta tsaya a safun baya maza suna safun gaba an yi a zamanin mazala ta salama ko mazala ma ya ce la tamnau ima'allahi masajidallah kar ku hana mata su je masallatai kuma aka ake a masallacin Ka'aba a yanzu haka a masallacin Madina ma haka ake kuma baka yi saka hana ba saboda manzo Allah yake kar a hana kaga sallah mata na baya maza na gaba to haka nan ya halatta a tara su a karanta su ko a hada su da maza a yi musu wa'azi ko a musu karatu maza suna nan bangaren mata kuma suna nan bangaren amma abinda ba a yi da ba matan su cuɗanya a tsakiyar mazan in an samu namiji a samu mace a can sai ga can namiji su cafu da wannan shine ikhtilafi wannan shari'a ta hana amma a hada su a karantar da su wannan shari'a ba ta hana ba sannan malamai magabata sun yi mazala ta suma yake bancewa mata rana ta musamman sannan abu na biyu akwai wani abu wanda ake ce masa maslaha da mafsada addinin musulunci an gina shi akan maslaha jawo amfani da kuma tunkude mafsada shine tunkude cuta addinu mabniyun ala al-masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'i haka aka gina addini akai wanda ita ce ka'ida kulliya al-kubra ta addini addinu mabniun ala jalbil masalihi wa takthiriha wa dar'il mafasidi wa taqliliha to shikenan karantar da mata akwai maslaha shine za su koyi addini su koyi tauhidi su fahimci yadda ake bautawa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma akwai mafsada misali mafsada shine shi malamin zai kalle su akan tara zai musu muzuran zai kalle su ya musu muzurai zai kalle su a lokacin da yake karantar da su to yanzu da kallon matan nan da rashin fahimtar su tauhidi da addini wanne ne yafi barna a ce an kalli matan ka mata yi addinin ta yanda Allah ta'ala ya tsara shi yanda manzo Allah ya zo da shi an koya mata akan kuma a ce ba a kalle ta ba amma tauhidin ta bai da kyau sallan ta bai da kyau ta rayu jahila ba ta san ma addini ba wani ma zai gaya mata shirka sai ta dauka cewa addini ne wane ne ya fi zama barna ta rayu akan jahilci ce sa malam gumi da aka matsa masa ya ce idan muka basu ba mu karanta su ba za su kafurta saboda haka gara a karantar da su to in ka dauka ma akwai wannan barnan to wannan barnan ba ta tunkude waccar maslaha ta gyaran addini da aqida ba idan ba a yi kalli matan ba misali ba a karantar da su aka sa su a gaban aka kalle su kamar yadda kake faɗan ba to karshe ta za su rayu jahilai jahilci kuma fi komai cutarwa za su iya barin addini ma da sababin jahilci da sababin jahilci za su yin abu na shirka su rusa addinin su ballantana mu da muka tsaya halatta a karantar da su din mun ce ba mu yadda a dinga zura musu ido ba. Wannan kuma kullum muna faɗa wajen karatu tuka mu. Ba a yadda ka karantar da mata ba tare da tana cikin hijabi ba, shiga na musulunci ba. Ba a yadda ka sa ta a gaba ka dinga zura mata ido kana kallon ta kamar matarka ba, wannan haramun ne. Amma za ka kalle ta gwargwadon bukata. Wata za ta yi magana dole idonka zai kai can sai ka kalle ta, sai kuma ka kauda kanka. Kana karantar da ita kana cikin karantarwa sai ka daga ido sai ka ga ka kalli mace ba da nufi ba. Idan akwai bukata ka kalle ta wannan ba laifi ba ne in akwai maslaha. Amma ba ka zura mata ido ne don kallon sha'awa ba. Idan har malamin yana zura mata ido na kallon sha'awa sai mu ce bai halatta ya karantar da mata ba a ɗauke shi a kawo wasu su karantar da wayannan matan aure. Shikenan. Ko kasancewan kuma ana samun wasu daga cikin malamin wanda suke amfani da wannan damar su dinga mu'amala da matan ko su dinga kallon su ko suna jin daɗi ne hira da su, wannan kuma ba zai sa ka halatta ka haramta abin da yake halal ko abin da yake wajibi ba. Domin talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima, haka manzo Allah yake neman ilimi farilla ne akan dukkan namiji da musulmi namiji da musulma mace. To kaga kuma ka ce banda musulma mace, to idan za ka samu dalili da ya ware musulma mace ba manzo Allah yake mace musulma dole ta nemi ilimi, kuma kai baka da mijinta ba zai iya karantar da ita ba. Saboda haka ya halatta ta koyi ilimi, ta je makaranta, ya halatta ta je masallaci, ya halatta kuma ta je inda ake karatu. Amma kada cuɗanya da maza, kuma ta yi shiga irin na musulunci, kuma su malamai masu karantar da mata a Islamiyya su ji tsoron Allah su dinga takatsantsan suna rinsa idonsu, kada su dinga sakewa da matan kamar ƙawayensu ko kuma matayensu. Wannan haramun ne. Dole ai wannan gargaɗin kuma ba zai wannan din ba zai sa kuma mu ce haramun ne mata su yi karatu ba, wajibi ne su yi karatu su fahimci addinin su. Na'am.
Sai sanarwa ne kamar haka. Na farko akwai wani bawan Allah wanda ya bada ajiyan kaset din sa na CD ga ɗaya daga cikin ladan wannan masallaci da fadin cewa sati ne za zai zo karba, to har yanzu bai zo karba ba, don haka suna tunatar da shi inda ya man ko da ya manta ne da ya zo karbi kaset din shi. Sannan kuma wannan wani ba Allah ne ya rubuta takarda yana godiya ga duk wanda ya dauki nauyin karatu malam da ake sanya a gidan talabijin da ya cibi cewa Allah subhanahu wa ta'ala saka musu da alkhairi. Kuma yana kira ga sauran yan uwa musulmai da ko kungiyoyin addinai da sauransu da dai duk wanda Allah ya bashi ikon zai iya daukan wani bangare na karatun da ake kuwa da a taimaka mana a sanya kuma a gidan rediyo, domin gidan rediyo fa shi ne gidan abin nan da kowa zai iya sauraro, wanda ko da wuta ko ba wuta mutum zai sai ba ta da sa rediyo sai ya sanya. Amma yanzu sawa da ake a TV nan ma wasu ma ba sa ribantan abu saboda yanayin wuta da aka samu a cikin halin da ake ciki na rashin wuta. Saboda haka duk wanda yake da karfi da zai iya taimakawa sai ya taimaka fi sabilillahi a sanya shi a gidan rediyo. Kuma sannan akwai waɗanda suka rubuto takardu na neman addu'a da yawa bukatun suna alkhairi akan sana'a rashin lafiya da sauransu. Akwai bawan Allah da ya ƙara sayan taburmai ya kawo wannan masallaci, shi ma duka ana buƙatar a sa shi cikin addu'a Allah ya saka mishi alkhairi. Sannan aka ce akwai wani ɗalibi da yake cikin ɗalibin da ke akwai ɗalibin da yake ɗaya daga cikin ɗalibin da suke zuwa karatun wannan masallaci din, ba shi da lafiya har ma ya kai